رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta litinin yau biyar ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda ya dace da 27 ne ko 27 ga watan uku hijirar miladiya 2023 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin suratul hujurat jiya mun karanta aya ta 1 da ta 2 da ta 3 haka ne ko yau za mu tashi a farkon aya ta 4 kamar haka akwai wacce take tambaya dangane da mijinta ya sake ta tana da ciki sai take tambaya yayin iddata za ta kasance ita ce wanta shine idan ta aihu ma bata jini sai bayan ta yaye yaro to abin da ya shafi iddan mai ciki in aka sake mai ciki a yanzu ta aihu bayan awa ɗaya ta gama iddan ta wannan shine kaida a musulunci alqur'ani Allah ya ce ulatul ahmali ajaluhunna an yud'ana hamlahunna cikin suratul talaq cewa iddan masu juna biyu wato lokacin da Allah ya sa na kare iddan shi ne in suka haihu in aka saki mace da ciki tana da cikin wata daya ba za ta gama idda ba sai bayan ta haihu kaga wajen wata 8 ko makamancin haka amma in aka saki mace misali da ciki na wata 9 ko makamancin haka an sake da awa ɗaya ta haihu ta gama iddanta ina fata an gane wannan shine abin da malami ba su da sabani akai bisa kauli rajihi duk da akwai wata magana maka da take saba wannan amma magana ce mai rauni wata mata mijinta ya rasu a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga iddan wafati kuma wata 4 ne da kwana 10 haka ne ko tunda shi idda na mutuwa wanda ake cewa ta kaba kenan shi ba maganan jini ake ba magana ne kawai wata 4 da kwana 10 kamar da Qur'ani ya nassanta to da mijinta ya rasu da safe ta haihu da yamma annabi ya ce ta gama iddanta an fahimci wannan abin da kyau haka yake ko idda na mutuwa ko idda na saki a wajen mai ciki duk hukuncin su ɗaya ne lokacin ƙara idda ko ƙara ta kaba shine in aka haihu to ita ma mai wannan tambayan shine ƙara iddanta idan ta haihu idan sabon ciki ne za ta zauna tsawon watanni in tsohon ciki ne kuma kila ta gama da wuri Allah sauke ta lafiya Allah sa kuma su daidaita su goma sai a kuma su addu'o'i da yawa wanda insha Allah a ƙarshen karatu dama duk mukan sa irin waɗannan matsaloli akwai marasa lafiya akwai masu damuwa tsakaninsu da mazajensu akwai waɗanda suke neman shiriyan yaya a kuma su matsalolin rayuwa akwai wanda ma take cewa a mata addu'a in aurenta alkhairi ne Allah ya sa a ci gaba in ba alkhairi bane Allah ya sa kowa ya kama gaban shi to ba za mu yi wannan addu'an ba ka sai dai wuce duk matsalolin da ke cikin auren Allah ya kauda shi da shedanun aljanu da shedanun mutane duk Allah ya anihin yi maganin su sannan kuma su din Allah da yake da tsakanin su a zauna a lafiya a kullun shari'a musulunci yana discourage mutuwan aure ne ba a karfafa mutuwan aure sai akwai dalilai wanda shari'a za ta karba misali a ce mijin baya sallah wannan zaman ma haramun ne ko kuma a ce baya azumi ko makamancin waɗannan abubuwan ko kuma yana zaluntanta a cikin zamantakewan aure duk waɗannan sai an dauki matakin nasiha da shawarwari in ya gagara to irin wannan kan shine abin da shari'a ke cewa a raba auren. Allah ya sa mu dace. Zamu tashi a farkon aya ta 4 cikin wannan sura mai albarka, suratul hujurat. Me Allah ya ce?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina yunadunaka min تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
بنجي سبحانه وتعالى يتي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يأكلون. الله يتي إن الذين ينادونك للي ونندس كي كرنك ياكي ونا النبي ميجرما النبي محمد صلى الله عليه وسلم min wara'il hujurati ta bayan daukuna matanka aktsaruhum mafi yawansu la yaqilun basu da hankali suna da kauyanci suna da gidadanci shi yasa suke aikata irin wannan abu. Suratul hujurat kamar yadda muka faɗa je sura ce madaniya sannan ta sauka ne a amul wufud kamar yadda malamai suke kiran shekara ta 9 bayan hijira saura shekara ɗaya annabi ya rasu aka saukar da wannan sura bayan to a wannan amul food shekara ta 9 bayan hijira an yi ta samu kaman kabilu na larabawa tawaga suna zuwa madina suna musulunta daga ƙauyuka daban-daban na kusa da na nesa al-wafd kenan al-food shine jam'i dan larabci yana da jam'ul jam'i a ci abu gashi nan kuluran ne kuma a sake mishi misali jami wanda kusan yarurruka ba su da wannan abu ban gane ko kun gane ba kaga Hausa akwai daya sannan akwai jami idan kace ke ko kace kai duk abin da yafi daya sai kace ku haka ne ko idan kace ni daga nan kuma sai me sai mu haka ne ko ba haka ba to kaga kwaya ɗaya da jami'i kenan haka yake a Hausa haka yake a Larabci haka yake a kowane yare ko Fulatanci ne ko Turanci ne ko Faransai ne da sauransu amma Larabawa suna da kwaya ɗaya suna da kwaya biyu suna da jami'i wanda daga uku abin da ya sama sannan jami'in kuma ana sake mishi jami'i an gane wannan abin da kyau to shine amul food shekaran da kabilun Larabawa suke ta zuwa Madina suna musulunta to sababbin musulunta ne ba su san hukunce-hukuncen shari'a ba abu na farko kenan abu na biyu wasu daga cikin kauyawa ne daga kauyuka suke fitowa su zo su musulunta to kaga ga jahilci ga kauyanci kaga dole za a samu matsala akwai masu cewa wai duk wanda ya haɗa uku ba zai shiga aljanna ba wai da talauci da jahilci da kauyanci wannan Hausawa ne suke wannan magana babu shi a cikin shari'a ina fata an gane yawa to su ga su kauyawa kuma ga su jahilai wajen rashin sani hukunce-hukuncen addini domin shi kalman jahilci galibi da an faɗa sai an kan dauke shi kamar an zagi mutum a duk abin da baka sani ba kai jahilin wannan abin ne kun fahimci wannan abin da kyau akwai jahili tantirin jahili wannan shi daban amma ko kuma jahala na rashin sani kai da kanka zaka ce na jahilci abu kaza ina fata an gane to wannan ba zagi bane ba yana daga cikin kaman tawaya na dan adam ya zamo ya jahilci wani abin da bai sani ba to wadannan lar abin da ya samu ke wannan bayanin wannan ayoyin da zamu karanta da wannan da wadanda suke gaban su yana cikin ayoyin da ɗan shi'a ke sukan sahabbai da su su ci ai sahabbai sun yi kaza Allah ya ce ma aktsaruhum la yaqiluna mafi yawansu ba su da hankali to shi yasa dole ayi bayani a fahimci yanda al'amarin yake na farko na ce muku wannan abun ya faru a lokacin saura shekara ɗaya annabi ya rasu musulunci ya riga yayi karfi a duniya musamman a jaziratul arab to laraba su riga sun sallama kowace kabila ko kowace kasa tana tsoron yaki da annabi a lokaci saboda musulunci ya riga kafa gwamnati a madina da sauran kuma manyan garuruka to sai akka wadan sai su yi tawaga su kawo kansu kawai gari gaba ɗaya sai a zo a musulunta to ga kauyanci ga kuma rashin sani hukuncin hukuncin addini to wasu suka zo madina suna son ganin annabi akwai lokacin da annabi yana waje tare da mutane yana karantar da su ko ana hira akwai lokacin da kuma yana cikin gida ya ba matan shi ma lokaci ina fata an gane wannan kuma shine abin da ya kamata ko kai wane ne zama akwai lokacin mutane akwai lokacin iyalanka wani in ya fita tun da safe sai 12 dare kaman barawo wallahi kuwa ya dawo daga aiki sai ya wuce teburin mai shayi da mai balango a zauna a gama ana akwai ta majalisar su kuma a wata anguwa yaje can ma har 11 dare to wannan zalunci ne da ya shigo gida kuma bacci yake digila ma duk gidan an yi bacci da sassafe kuma sai samu koyi fita to wannan ba daidai bane ba to annabi a kowane lokaci akwai lokacin mutane dalibai a karantar da su sauraron kararraki korafe-korafen mutane sulhunta masu rikici akwai kuma lokacin da na iyalan shi ne na cikin gida ya ba su lokaci a yi hira har ma ya taya su aiki kamar yadda nan Aisha ta fada in annabi ya shigo gida duk abin da ake hezo ya sa hannu a yi da shi idan wanke-wanke ake shi ma sai ya shiga idan tankaɗe ake mai yi abin da zai iya kamar yadda dai haka yanzu maza suke ko to haka annabi yake to ya naji kaman kun to Allah sa su ma su yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ta ce in annabi ya shiga gida kusan yakan shiga cikin matan shi ne ya taya su ayyuka to a daidai irin wannan lokacin sai ya zamto an dauki wuta ko to sai ya zamto waɗansu in suka zo saboda su baki ne bayan waɗanda suke ne ba za su yi wa ko na okay waɗanda suka zo ga kauyanci ga jahilci madadin su zauna su jira annabi sai ya fito daga cikin gida kawai sai su je su dinga kwala mashi kira sai su zaga ta bayan gidan misali ko ta bangaren ɗakin nana Aisha ko ta bangaren nana Hafsa ko bangaren wance sai su dinga kwala masa kira wai ya fito dan ya saurare su ina ga malami ku tsaye da wannan abu eh sai dai mala albani ya ce galibi karatu masu dinga ta da inji ne saboda irin wannan ya shayi magana kan wannan abu ce magana dangane da wannan aya idan waɗannan ƴan ƙauye suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗabi'a na sahabbai wanda suke tare da shi wanda suka jima cikin addinin musulunci suka san hukunce hukunce sukan zauna su jira annabi in yana cikin gida ba a fito da shi sai in foni babban dalili wasu daga cikin manyan sahabbai irin Abubakar Umar su suka ma shiga cikin gidan su suna da wannan dama na shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam bisa damar da shi din ya ba su saboda alakan shi da su ta kurkusa da amintakan da ke tsakanin su da matsayin su a cikin addinin musulunci da kuma ƴaƴansu da ke cikin gidan to duk wanda ba su ba galibi yakan tsaya ne in ba ƴan cikin gida ba irin su sayyidina Ali bin Abi Talib wanda su kuma waɗannan ƴan cikin gida ne to idan suka zo he su je suna kwalawa annabi kira da sunan shi ya Muhammad ka fito muna son ganin ka kaga wannan babu ladabi babu girmamawa a ciki to shine Allah ce innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati tabbas waɗannan da suke kiranka ta bayan ɗakuna alhujurat jam'inan alhujura alhujratu daki alhujurat ɗakuna bima'ana sukan zaga ne ta bayan ɗakunan matan shi su dinga kwala masa kira wai ya fito eh ga mu nan mun zo a zo a ga mu ko ga mu nan mun zo muna son ganin ka Allah sai ya ce aktharuhum mafi yawan su la yaqiluna ba su da hankali saboda rashin hankali ne kiran annabi ma da sunan shi sallallahu alaihi wasallam rashin ladabi ne rashin girmamawa ne madadin ku jira shi fito ku zo kuna kwala masa kira Allah sai ya ce walau annahum sabaru, inda a ce za su yi haƙuri hatta takhruju ilaihim, har ka fito zuwa gare su, lakana khairal lahum, da hakan ya fiye musu alkhairi, akan su je suna kwala maka kira. Walau annahum sabaru, ina ma a ce za su yi haƙuri su zauna su jira ka yanda kowa ke jiranka, lakana khairal lahum, da hakan ya fi musu alkhairi, dan za ka fito in ma ko an kira sallah ka fito, in ma ko kuma ka gama abin da kake a cikin gida ka fito dan ka gana da mutane. Allah sai ya ce wallahu ghafurun, Allah mai gafara ne, rahimun, sannan mai jin kai. To anan akwai abubuwa kamar haka. Abu na farko, Allah ya zarge su da rashin ladabi, amma waɗannan sahabbai gaba ɗaya aka zarga, ko kuma waɗansu daga cikin su, waɗansu daga ciki kuma sababbin musulunta, ga su sabbin shiga musulunci kuma ga shi ‘yan ƙauye. Kaga abu guda biyu kenan, akwai rashin sani, akwai kuma ƙauyenci, sun haɗu a lokaci ɗaya. Amma sahabbai da suka jima a tare da annabi suke da ilimi, ba sa irin wannan sada, ba sa cikin wannan aya. Sannan Allah sai ya ce walau annahum sabaru, ina ma da sun yi haƙuri. Sannan ƙarshe ya ce aktharuhum la yaqiluna, mafi yawansu ba su da hankali, gidadawa ne, ƙauyawa ne. Allah bai ce kafirai bane ba, bai ce ko sun a, sai ya ce ba su da hankali. Wato ƙauyenci da rashin hankali kuma ba abin da za a baka zunubi a kai ba. Ina fata kun gane. Shi yasa ke dai zama abun zargi, kamar da wani daga cikin malamanmu yake faɗa, ke cewa ba ƙauye bane matsalar ƙauyenci, kamar yadda ba ƙungiya bace matsala ƙungiyanci. Ina fata an gane. To anan Allah sai ya ce law annahum sabaru, ina ma da za su yi haƙuri, ina ma da sun haƙura, hatta takhruju ilai, har ka fito zuwa gare su. To Allah sai ya ce wallahu ghafurun, Allah mai gafara ne, rahimun, kuma mai jin kai ne. Ashe abinda suka yi na gangancin ma Allah zai gafarta musu, kuma zai musu rahama. Ina fata an gane. Yasa ƙarshen ayan ma tana raddi zuwa ga masu sukan, hatta su waɗannan sababbin sahabban, sababbin shiga musulunci, kuma ‘yan ƙauye. Allah mai gafara ne, mai jin kai, don haka in ma sun yi laifin, Allah zai iya gafarta musu, zai iya musu rahama, amma dai an ja kunninsu ne kawai don su daina. Sai Allah ya ce
ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da jan hankalin sahabbai da kuma duk wanda suka biyo bayan su da imani da kyautatawa. Yace ya ayyuhal ladina amanu, ya kuma su imani, in ja'akum fasiqun binaba'in, idan fasiki yazo muku da labari, in ja'akum fasiqun, idan fasiki yazo muku binaba'in, da kowane irin labari, babba ne ko karami, Allah ya ce fatabayyanu, ku bincike, ku bi diddigin wannan labarin kafin ku karba, kafin ku idar, kafin ku ƙara labarin gaba. Allah sai ya ce an tusibu qauman, saboda kar karban wannan labarin ba tare da bincike ba yasa ku cutar da mutane, bi jahalatin, akan kuskure, akan rashin sani, akan jahilci. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, hakan sai ya jawo ku wayi gari, kuna masu nadama akan abin da kuka aikata. Wannan ayar, kamar da galibin malaman tafsiri suka ruwaito cewa ta sauka ne dalilin wani da ake kiran shi Walid bin Uqba, Allah ƙara masa yadda. Imamu Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi a cikin littafin shi Musnad, Allah mishi rahama, wani daga cikin sahabbai da ake kira da Harithu bin Dirar al-Khuzai yace qadimtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nazo madina wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba musulmi bane a lokacin da yazo yace fada'ani ila al-islam sai annabi ya kira wani zuwa ga musulunci annabi ya min talla musulunci ya min bayani game da musulunci fa dakhaltu fihi sai na shiga cikin addinin musulunci wa qarartu bihi kuma na tabbatar da shahadata nayi ikrari cewa na musulunta na shiga addinin musulunci na karbi kalmar shahada sai ce wa da'ani ila zakati annabi sai ainin kira ni zuwa gaba da zakka yayin bayani bayan sallah akwai zakka akwai kaza akwai yayi mishi bayani filla filla dangane da hukunce-hukuncen addini zaka ga galibi alqur'ani kaga rukunan musulunci ai guda biyar ne kalmar shahada sallah zakka azumi haji haka ne ko amma sai kaga alqur'ani duk inda ake magana an fi kawo maganar zakka wa aqimus salata wa atuz zakata sai sa ibn taymiya Allah mishi rahama yace ababe guda shida a qur'ani ba sa rabuwa bibbiyu za ka ga suna hade can ma biyu na hade can ma biyu na hade a galibin murabi yace duk inda Allah ya magana abota masa kar a masa shirka sai yace iyaye kuma a kyautata musu iyaye kuma a musu ihsani iyaye a girmama su iyaye a karrama su a cikin suratul baqara Allah yace wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an
wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana
cikin suratul nisa'i kenan suratul baqara Allah ce wa akhadna mithaqa bani isra'il
wa id akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
سي cikin suratul an'am Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum
ta'alu atlu ma harrama alaykum rabbukum
qul
ta'alu atlu ma harrama alaykum rabbukum alla tushriku bihi shay'an وبالوالدين
إحسانا سورة الإسرائي وقضى ربك لا تعبدوا
وقضى
إلا
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
سورة لقمان أنشكر لي
وإذ قال لقمان
يا أيها أنشكر لي كوي
أنشكر لي ولوالديك إلي المصير
وأنك أنا دقتك آيو إذا الله كما قال أبو تامس كرع مس الشركة سيتي إياه يكما أكيو تتاموس أتكين سورة لقمان إتي أنشكر لي كقود منني الله سيتي ولوالديك حكا كما إياه ينكسوما كقود يموس إلي المصير مقوماتنا kuma gare ni makoma take to kaga Allah ce ka gode mishi saboda shi ya halicce ka shi ya baka lafiya shi ya mani imomin da baka san adadin su ba sai ce iyaye ma kuma ka gode musu saboda hidima da wahala da suka yi akan ka to abu na biyu shine idan Allah yayi maganan sallah sai yayi maganan zakka waɗannan ba za su kirgu ba saboda sun fi kowanne yawa ina fata an gane abu na uku in Allah ya magana a mishi da'a sai ce ayi manzo Allah ma da'a wa ati'ullaha
wa ati'ullaha wa ati'ur-rasul
to ayoyi ne barkatai suna nan ayi wa Allah da'a sai ce ayi wa annabi da'a shi yasa yi wa Allah da'a ko bin Allah bata cika sai ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan mu koma kan wannan sahabin yazo yace yazo Madina wurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai tallata masa musulunci annabi da ya masa bayanin musulunci sai masa bayanin zakka abin da yasa na kawo wannan shine me yasa da an yi maganar musulunci sai a maganar zakka saboda abu ne dake da wahala ba abin da dan adam ya tsana kamar fidda kudi haka ne ko ba haka ba shi yasa ake rikici akan kudin cafene haka ne ku aran mu dan adam baya so a ce fidda kudi to a wannan zamanin da muke ciki in kaga mutun ya ce wai zakka bata da wahala bashi da kudi ne kawai talauci ne yake damun shi ina fata an gane ba za ka san zakka da yana da wahala ba sai kudin sun yi yawa alal misali ka dauki miliyan 1 zakkanta 25,000 ne sai ka ai wannan bai da yawa ai me 25,000 ta miliyan din bata da yawa ne shi yasa kudin da sun kai biliyan 1 to daga ran za a fara samun matsala saboda zakkan biliyan ɗaya shine miliyan 25 kace kai haka kawai na cire 25 miliyan na ba waɗansu da ba su yi aikin komai ba ina fata kun gane idan kudin suka ƙara yawa da sun kai biliyan 2 ya zama miliyan 50 da sun kai miliyan 4 ya zama miliyan 100 ne zakkan da ke kanka kisa galibin billionaires ba sa fidda zakka mafi yawansu wannan shine gaskiyar magana galibin in mutum ya zama multi-billionaire to Allah ji kanshi da rahama kawai zakka ba sa iya fitarwa sau kudin ya yi yawa kaga babu alkhairi cikin wannan kudin saboda wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce wanda bai fidda zakka ma kafiri ne saboda Allah ce fawailun lil mushrikina yace allazina la yu'tuna zakata wailun narkon azaba ta tabbata ga mushrikai waɗanda ba sa bada zakka a kuma malaman da suka fassara ayan duk da ayan makkiya ce suka kafa hujja da wannan ayan a takaice ne zakkan yana da wahala wani mai kudi a Saudi Arabia ya tambaye Sheikh bin Baz Allah ya mishi rahama yace shi bai san adadin kudin shi ba yace in za a yanka shi wallahi bai san yawan kudin shi ba ya zai fidda zakka kaga wannan ya shiga bala'i domin zakkan farilla ne yanda ka san sallah take farilla in baka yi ba za ka shiga wuta ka zakka ma to shi yanzu bai san yawan kudin ba balle a fidda zakkan ma kun gane wannan abin da kyau bin Baz yace to kai ta bayarwa har ka bada abin da baka san yawan me ka bayar ba wato wanda bin Baz ya bashi kenan to Allah kar ka ba mu irin wannan kudin wanda za mu kasa fidda zakka sun yi yawa Allah ka ba mu na rufin asiri to anan sai annabi ya mishi kira zuwa gaba da zakka yace nan ma sai na amsa wa qultu sai shi sahabin sai ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah arju ila qaumi fa'aduhum ila al-islam wa ada'i zakka yace zan koma garin mu zan koma kauyen mu na je nima da dinga kiran mutane su shiga musulunci idan sun shiga kuma na kira su su dinga bada zakka sai ce fa manista jabali jama'tu zakatahu idan suka amsa mini to duk wanda ya bada zakkan zan dinga tarawa idan zakkan ya taru daidai lokaci kaza sai annabi ka turo wani yazo ya karba ya kawo Madina misali tunda ya musulunta a yanzu sai ce to bayan wata kaza ko bayan abu kaza a dawo a karba suka sa lokaci shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tursil ilayya ya rasulullahi rasulan ibana kaza wa kaza idan lokaci kaza da kaza yake turo wanda zai zo ya karbi zakka ya kawo maka sai shi wannan sahabin sai yace yana ta jira annabi bai turo ba har lokacin yayi har lokacin ya wuce sai hankalin shi ya tashi sai ya dauka to ko dai annabi ya fushi da ni ne ko na yi wani laifi ne Allah ya fushi da ni amma fasa karban zakkan da za a aiko daga wurina sai hankalin shi ya tashi annabi ko bai manta ba yana sane kawai irin ka dan kara mutun lokaci ne ina fata an gane kila ko lokacin da aka sa din aje ba a gama tarawa ba bari a dan bashi sati 2 wata 1 sannan sai na aika annabi da ya tashi sai ya aika wani sahabi ana ce da shi Walid ibn Uqba yace to wani ka tafi gari kaza ka tafi kauye kaza ka je ka karbo zakka daga wajen Harith bin Dirar al-Khuzai kamar da muka alƙawari da shi wannan sahabin da ya kama hanya ya bar Madina aka hanyar shi ta zuwa wannan garin karbo zakka to sai ƴan garin suka samu labarin annabi ya aiko manzon shi da zai zo ya karbi zakka a wannan garin sai duk garin ana ta murna wato wai dan aikan annabin ma ake son gani ina fata an gane ba ma annabin ba ana ta murna ai annabi ya aiko ni yana tahowa zai iso rana kaza to sai aka dinga fitowa irin ana taruwa za a tare shi shi kawai da yaga ya kusa garin yaga jama'a suna ta fitowa sai tsorita ta kila ma kashe shi za a yi kawai sai juya ya ari na kare to da ya dawo madina ajizanci irin na dan adam akan ya bada labari ni fa na kusa garin nan amma ga abin da na hango ina ta ganin jama'a suna ta fitowa wasu a dokuna wasu da kafa wasu kaza nace kai ina ga ba lafiya ba sai na juya na gudu da yazo sai bai fadi haka ba sai yace ai ya je shi wannan garin Harisu ya hana shi zakkan kuma har annabi aka kashe shi to kaga wannan ai ya hada rigima wasu daga cikin sahabbai hankalinsu ya tashi suka ce kawai annabi ba da dama irin yan amutu din nan a aika kawai wasu dakaro su je su atakin wannan garin a ce annabi ya aiko wakili har ku nemi ku kashe shi ina ma ku ce ba za mu bayar ba ka koma amma kuma ku kokarin hallaka shi suka ce sai mun je mun dauki fansa annabi ya tada wata tawaga yace ku tafi garin ku je ku ainihin bincike me ya faru to shi kuma Haris an ce an aiko wakili mun yi ta jira bai zo ba sai kira manyan garin dattawa ko makamancin haka yace kira su yace to ni fa ina ganin dama annabi bai turo kowa ba domin mun yi da shi ne kamar a watan January misali ko watan February da ya wuce har zuwa yanzu nan bai aiko ba kuma an ce an aiko ni kuma gashi bai zo ba ina ganin akwai wani laifi da ne wa annabi shi ya fasa aikowa saboda haka da ni da ku dattawa mu tashi mu tafi Madina mu samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan laifi muka yi mu bada hakuri in wani abu ne a mana bayani suna hanyar su na tafiya Madina sun kusa gari higa tawagan da annabi ya aiko su ma suna tahowa sai su wadancan sahabban suka ce ai ga can Harisu da tawaga na tahowa da suka zo suka hadu sai shi Haris ke tambayin su ina za ku je suka ce a garin ku za mu je annabi ne aike mu ce me ya faru ni da nace aiko mutun da an aiko mutane da yawa yace ai ya aiko wani ya ce ka hana zakka kuma ka neme ka kashe shi sai ce wallahi na rantse da wanda ya aiko annabi Muhammadu da gaskiya ban ga wannan mutumin ba ban yi kokarin kashe shi ba ba wanda ya zo garin mu sai su ma jikinsu ya sani yace ai rashin ganin shi ne ma muka taso muka kawo da kanmu kaga daga nan sun tabbatar akwai matsala kenan sai suka ce to mu juya a tafi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo Madina sai shi ya shiga wurin annabi shi kadai sai annabi ya ce da shi manatar zakata ka hana zakkan da aka yi alkawari zaka bayar kuma har kai attempting kai kokarin kashe dan aikan da na aiko sai ce wallazi ba'athaka bil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ma ra'aituhu wa ma aradtu qatluhu ban gan shi ba ban yi kokarin kashe shi ba ba wanda na gani ina fata an gane ya kareta kuma annabi ya ce lalle ƙarya ne dan gashi da kanshi ya kawo zakkan yanzu inda ya hana bayan an tura har da kokarin kisa kuma zai dauko zakkan ya kawo lalle wancan mutumin ba gaskiya ya fada ba Allah sai ya sauko da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani in ja'akum fasiqun binaba'in idan fasik ya zo muku da kowane irin labari fatabayyanu ko bincike kaga inda annabi bai saurara ba misali da ya bi shawaran farko a je a atakin wannan garin kaga an tusibu qauman bi jahalatin za ku je ku afkawa mutane ku cutar da su bi jahalatin akan rashin sani fatusbihu ala ma fa'altum nadibin waye gari kuna nadama kan abin da kuka aikata da wannan ne malami suka ce duk wanda ya kawo labari ta ko bukatan kai bincike akwai wanda da an kawo mata labari sai ta dauka in ta je za ta idar wa ashadu auyin su ita kanta ba ta da labarin ba kenan wa ashadu auyin su ta auyin su waye to tunda labarin ƙarya ne kar ma ki ba da labari ina fata an gane ba sai kin yi ashadu auyin kowa ba ashadu ma ta yi zamanta al-imam ibn usaymin allah mishi rahama a karkashin wannan ayan ya tattauna masail dewa yace to Allah ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in idan fasiki yazo muku da labari fatabayyanu ku bincike to menene fasiki anan sai aka ce alfisqu shi fasikanci ma'anar shi da larabci shine alkhuruju an ta'ati llahi kawo fita daga yiwa Allah da'a duk wani aikin sabo fasikanci ne shi yasa annabi ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne haka kawai ka zagi musulmi ko a gaban shi ko a bayan idan shi ka dura masa ashar fasikanci ne bi ma'ana sabon Allah ne wa qitaluhu kashe musulmi kuma ko kuma yakar musulmi kufurin wannan kuma kafirci ne kaga Allah na nuna mana yanda zamu zauna lafiya a kare mutuncin juna a kare dukiyar juna a kare alfarman kowa a kare kuma rayukan juna to anan sai aka ce to idan an ce in fasike zo da labari ai bincike to in ba fasiki bane ba kar ai bincike sai malamai suka ce labari aka suka shi kashi idan mutun yazo yace wane mazinaci ne ko wance mazinaci ya ce ko limamin Ka'aba ne ba za a yadda da labarin shi ba kun gane wannan abin da kyau dan nan ya shiga alfarman wani ya shiga mutuncin wani yanzu nan abinda za a ce to ya liman kawo shaidu guda hudu in bai kawo ba a masa bulala 80 babu wanda aka cire hula a wannan wurin kun fahimci wannan abin da kyau dan shi musulunci kullun tsare mutuncin mutun yake ba abinda Allah baya so kaman ka zalunci mutun a cikin mutuncin shi ko a dukiyar shi ko a lafiyar shi ko a menene shi yasa Allah ya ce a cikin hadisul qudus ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalimu ya ku bayina na haranta zalunci akan kaina to kuma tsakanin ku da juna sa zalunci ya zama haramu kar ka taba tsammanin wai dan kayo wani kage ko kazafi shikenan ka sha a'a Allah yana nan mala'iku sun rubuta kuma akwai ranar da sai ko kai wane ne kuma ina fata an gane to a wannan gaban Ibn al-Usaymin Allah mishi rahama yace idan mutun yazo ya kawo labari akan wani ya jefe shi da wani aikin sabo komai imanin mutumin komai tsoron Allah sa ba a karban labarin sai ya kawo shaidu sun tabbatar a wannan zamanin na social media ana fadawa cikin wannan abu sai kaga an tsara labari an yada cikin yan awanni zai karade Najeriya gaba daya ka rasa tushen labarin kuma labarin ƙarya ko kuma wanda ya tsara labarin imma ya tsara akan kuskure ko ya tsara da wata manufa da ya yada kuma sai a yi ta shiyarin to waɗansu kuma waɗanda suna jin haushin wannan mutumin akan su yi bincike akan abu he su kuma he su fara atakin din shi kun fahimci wannan abin da kyau kwanaki Malam Sadiq ya fada wannan abu akai ta rikici ina fata an gane akwai abu da an kawo ma to kai bincike shin ya ma wannan abun yake wanda ya da abun nan abun da ya fada haka ne ko ba haka bane ba magane ko kun gane ba kafin kai sharing kafin kai comment zaka zo kai rubutu wani sai kawai je dora mu a shar bai ma fa karanta abun da ka rubuta ya fahimta ba amma Allah Allah yake kawai a takin ninka an fahimci wannan abun da kyau Allah ya kiyaye a takaice dai duk labarin da aka zo maka da shi kai kokarin tantancewa kafin ka yada shi na daga cikin hatsarin yada labarin ƙarya hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi yake cewa la yadkhulul jannata fattatun a wata ruwaya kuma nan mamu duk wanda yake yawo da labari na ƙarya na annabimanci tsakanin mutane ba zai shiga aljanna ba akwai abu mai hatsari sama da wannan akwai wanda da ya ji labari Allah Allah yake har jikin shi na bari ya samu ya sauke labarin nan yanda ka san kaya aka dora mishi to annabi ya ce idan labarin ya zama batanci ne ga wasu ya zama annabi manci labarin da ake saurin yadawa shine labarin alheri ina fata an gane sannan in mutun ya baka sirru kai kokarin kiyaye masa sirrin shi a hadisi annabi ya ce fa idan mutun ya maka magana ko bai ce maka sirru bane ba idan yayi kasa kasa da murya lokacin da yake ma magana sannan ya dan waiga haka ya ga ba kowa ya ci gaba da gaya ma to haramun ne ka gaya wani ba sai ya ce maka wani rikimin sirru ba a kawai action din shi ya nuna cewa labarin sirru ne yana so ka tsare masa wannan labarin akwai wanda fa in zai labaru ko a waya ne labari sai ka ji ya kasa kasa da muryar shi yanzu kuma sai a yi recording muryar kama a yada haramun ne baya halatta shi yasa kasashen da suka ci gaba kaman kasashen turai idan ka buga waya zaka yi magana koda da kamfani ne kai ko jami'an tsaro ne za su ce da kai za mu yi recording wannan magana for security purpose ina fata an gane to sai in ka ba da daman ayi in ka ce a'a shikenan to ba za a yi maganan ba sai an nemi izinin ka wallahi kasashen turawa haka abun ne duk wanda ya zauna can zai gaya ma kana buga waya da an dauka in ma computer ne in ma mutum ne za a ce da kai za a yi recording wannan muryar naka maganan da muke za a yi recording din shi a baka reason da zai sa a yi recording ko saboda security reason ko kuma saboda wani abu ne yayin aiki to da ka ce a ni ban yi da a yi recording shikenan sai a katse amma yanzu haka kawai sai ka kira mutum ya yi recording muryar ka har sai da murya fa ake ba akwai wanda ya ce min yana da ya yi recording muryar wani daga cikin manyan 'yan siyasa ko yana neman wanda zai tsaya daga cikin opposition party kenan wa an taya miliyan 10 ya ce ba zai tsayar ba ka ji bala'i irin na Najeriya dan Allah kudi ake kashewa a fidda muryar wani kawai kuma sai a ta jin daɗi ana murna wallahi tallahi wannan abun haramun ne dole ka ce wani zan kuma yanzu wato abun takeicin hatta masu harkan addini suna wannan abu akwai wani suka yi waya da wani daga cikin malamai shi ma malami ne ya rakodin muryar shi bai gaya masa kuma zai rakodin muryar ba kamar wata 'yar mukabala suka yi tsakaninsu ya zo dora a social media sai manyan malamanmu na sunna suke maganin abun nan da ya kuskure ne duk da wancan muna da sabanin akira da shi amma an zalunce shi da aka kira shi ka san abin da kai haramun ne kai kana da awan kai ustaz ne kana wa'azi kana recording muryar mutum ba da izinin shi ba duk malaman duniya sun ce wannan abin haramun ne ba su ma da sabani akai kuma in kasan da aka ci gaba ne sai a kulle ka akan wannan abu sarka zaka shiga wai shi wayan shi automatic recording take kaga munafiki ai duk wani automatic sawa ake sai ka cire ina fata an gane a takaice dai duk waɗannan ababen yan uwa mu kiyaye su a cikin akwai kiyaye mutuncin mu kiyaye mutuncin junan mu da kuma kokarin a zauna lafiya musulunci bai son haddasa gaba da haddasa fitina tsakanin juna wata rana hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin da an sha karanta mana annabi da sahabbai suna tafiya sai ga wasu kaburbura guda biyu sai ce waɗannan kaburburan guda biyu waɗanda suke cikin kabarin nan yanzu haka azaba ake musu yace innahuma la yu'adhibani la yu'adhabani yanzu hakan nan azaba ake musu sai ce ma yu'adhabani fi kabirin kuma azaban da ake musu fa ba wani abu suka aikata katoto da ake ganin laifin shi ba a wurin mutane kaman dan karamin abu ne annabi sai ce ɗaya daga cikin su yace amma ahaduhuma fa kana la yastatir min albauli shi ɗaya idan zai fitsari yakan yi fitsari akan hanya ko ina mutane suna ganin tsareicin shi akan wannan Allah ke mishi azaba a cikin kabari wasu malamai suka ce a in yana fitsari ne yana watsuwa a jikin shi yana kuma yaje sallah da wannan kayan duk waɗannan abu guda biyu sun shiga cikin wannan hadisin ko kawai masu tsugunawa a ko'ina akan hanya da cikin anguwanni ko kuma kana fitsarin yana dawowa yana bata ma kaya kuma ka je kai sallah da shi yace wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimati shi kuma ɗayan aikin shi annamimanci ya kai gulmacin ya kai gulmacin ya kai gulmacin Allah ji kan bologo kun san bologo ko wani comedian ne a Sokoto wata mata ta fitine su da ainihin ta da fitina ta je gidan can ta kai gulma ka ji rikici ta kai gidan can ta kai gulma to shi da ta shigo gidan shi ta masa wannan abun sai ce to shi zai yi maganin ta kawai shi sai ya tare shi ma a unguwa duk inda ta fita sai ya bita. Sai na in ta cinkari gida za ta shiga sai ya fara aure ya kusa mutuwa gidan ga sai ta fasa shiga gidan sai ta yi wani gu sai ya bita a ƙarshe da wannan abun sai da ya hana ta wannan gulbace-gulbace. Aure ya kusa mutuwa gidan ga zai ta maimaitawa ko ba ruwan shi da ita ko kallanta ba zai yi ba amma ta san da ita yake. To akwai wanda da ya shigo guka an san sharri ya zo a cikin mutane wallahi akwai akwai wanda in dai ya zo waje ya wuni ko in ta zo waje ta wuni in Allah da sai an samu rikici haka ne ko ba haka ba. To wannan mummunan ɗabi'a ne. Annabi ya ce duk wanda ke da wannan za a masa azaba a cikin kabari. Allah ya kiyaye. Saura minti nan minti uku. Allah subhanahu wa ta'ala karkashin wannan ayan ya umarce mu da mu zamto masu bincike kafin yada kowane irin labari imunci. Wannan shine babban darasin da ke cikin wannan aya. Allah ce ya kuma su imani duk labarin da aka zo muku da shi komai girman shi komai kankantar shi kar ku yada ku yi bincike dan za ku je ku fada cikin mutuncin waɗansu akan kuskure ko akan ganganci. Allah da ya ce bi jahalatin waye gari ko kuna da na sani akan abin da ku aikata. Allah ka raba mu ka kare mu da aikin da na sani abin da muka faɗa na dida Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana. Ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala. Ya Ubangiji duk waɗanda suke da bukata na alkhairi Allah ka biya musu. Duk waɗanda suke da damuwa Allah ka yaye musu. Waɗanda suke da matsaloli cikin gidajensu Allah ka warware musu ka kawo musu albarka da alkhairi a cikin gidajensu. Ya Allah ka shiryar da zuri'ar mu. Ya Ubangiji waɗanda suke da yara masu fitina waɗanda ba sa ji Allah ka gyara musu ka shirye musu. Ya Allah ka ƙara mana imani. Allah ka ƙara mana taqwa da ikhlasi fil qawli wal amal. Ya Ubangiji duk abin da yafi karfin mu Allah ka iya mana shi. Ya Ubangiji kai kai sakai zakai kai kake iko akan kowa da komai ya mai isa da masu isa. Ya Allah duk wanda ya zalunce mu Allah ka isan mana. Ya Ubangiji ka tsare mana imanin mu ka tsare mana mutuncin mu. Allah ka mana tsare da kuncin rayuwa. Hali na kunci na kakane kai Allah ka tsare mu da shi. Ya Allah ka ainihin sanya albarka cikin gidajen mu, ka sanya albarka cikin ma'aikatun mu, ka sanya albarka cikin kasuwannin mu. Allah ka sanya albarka cikin gidajen mu da garurukan mu. Ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka sanya albarka cikin shugabannin mu. Ya Allah ka ba su ikon yi mana adalci. Ya Ubangiji ka ainihin sanya albarka cikin wannan kasa ta mu da sauran kasashen musulmai gaba daya. Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma adaita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yudhillu man walaita ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم توفنا وأنت راضي عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.